أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بايا هكا يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna wuni mai albarka na asabar 16 ga watan musulunci na Rabiul Awwal hijirar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1448 wanda ya daidai da 29 ga watan August shekara ta 2026 abinda zan fara addu'a shine wannan taro namu Allah ta'ala ya sanya masa albarka ina roƙon Allah ta'ala ya tara mu a gidan aljanna domin sa amin dan uwa da ya hada wannan gayyata ko mai wannan wuri Alhaji Abubakar Sadiq dan gaske muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa alkhairi dukkan yan uwa da ke nan ina yi mana addu'a bisa halattar wannan wuri mai albarka Allah ta'ala ya ba mu ladan wannan aiki ya datar da mu da dukkan alherin da yake cikin sa idan ana magana akan annabin mu Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam to wajibin kowane musulmi ne ya lissana ya waigo ya saurara domin duk duniya ba wanda Allah yake so kamar annabi sallallahu alaihi wasallam wa babu wanda Allah ta'ala ya aiko ya karantar da duniya yadda Allah yake so a bauta masa sai annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da maganarsa da shirinsa da tafiyarsa da tsayuwarsa da aikinsa da umarninsa da haninsa da cin abincinsa da baccinsa da hutawarsa duk shine addinin musulunci wallahi ba wanda Allah ya yi ma wannan sai manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yace walal akhiratu khairul laka min al-ula abinda Allah zai baka a lahira yafi abinda aka baka a wannan duniyar ta farko duk wanda ya kaunaci annabi tsakani da Allah Allah baya tabbatar masa da tabewa da bata sai ya shirye da shi in dai son manzon Allah da yake zuciyarsa na gaskiya ne idan magidanci ya haifi yaya ya zama mutumin kirki ne yana so yayi tarbiyyar yayansa ko in ka samu malamin addini da yayi tarbiyyar dalibansa to shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam manya wanda hankalinsa ya cika suka girma ya bawa tarbiyya yanzu dan uwana da a baka tarbiyyar yaro da a ware iya nan barin manya a ce ka canja musu tunani ka canza musu addini ka canza musu halaye ka canza musu ra'ayi da yara da manya waɗanne ne za su baka sauƙin tarbiyya da bin hanyar da za ka juya su to da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai yace masa wa ma arsalnaka illa kafatan linnas ba mu aiko ka ba sai ga dukkan mutane bashiran wa nadhira kai bushara bisa abinda Allah ya tanadar wa wanda yabi annabi yabi Allah ga abin da zai samu kai gargadi ahir wanda ya tabe a hanyar Allah ya tabe a hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga narko da azaban da yake jiran shi to shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai Allah ya ajiye ma al'ummar sa wata kaida wama atakumur rasulu fakuzuhu wama nahakum anhu fantahu idan baka tsallake wannan kaidar ba to ka samu dace Allah ta'ala ya ce abinna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi to ku yi riko da shi da gaske ba a yin addini da wasa babu wargi ba fululu ba bananci ba sherere a cikin addini ce sa addini ba tsalle ba rawa ba kida ba hayaniya addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cike yake da mutunci da dattaku da aiki da hankali da kyakkyawar tarbiya saboda magana ce daga farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama nahakum anhu abinda annabi ya hane ku zai cutar da ku zai zame muku musiba a rayuwa za ku halaka duniya ba za ta muku kyau ba ba za ku yi kyakkyawan karshe ba kuna da azaba a lahira daka wa mana hakum anhu abinda annabi ya hane ku hannu sai ku zauna lafiya to da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya aiko shi sai yayi tarbiyyar al'ummar sa akan wadansu abubuwa kamar haka abu na daya da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fara gina tarbiyyar sahabbansa makusantansa a kansa shine tarbiyya ta neman ilimi na Allah in zaka ba wa babba tarbiyya ka ba shi ilimi idan zaka yi wa yaro tarbiyya ka ba shi ilimi idan mutum yana da ilimi Allah ya ba shi arziki arzikin zai yi albarka rayuwar za ta yi daɗi za a ɗanɗani zaƙin wannan arzikin in musulmi ya samu mulkin duniya idan yana da ilimi to mulkin zai zamo cike da adalci shugaban zai buɗe ƙirjinsa ya sauƙaƙa wa mutane ya yi mulki mai daɗi duk abinda Allah ya baka a duniya idan ya hada maka da ilimi to ya zamanto nurun ala nur in mace zaka aura auri mai addini mai ilimi in kasuwanci ne zaka ji dadin sa in kai da mai ilimi to dalilin da yasa Allah ya halicci bayinsa don su bauta mashi ya za su yi su bauta masa sai bisa koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka tarbiyyar farko da annabi ya fara yi wa sahabbai shine ba su karatu da ilimi lokacin da aka yaƙi Badar aka kama kamammun yaƙi abinda ake bawa ko abinda aka saki a matsayin fansar mutum sai a ce ka karantar da yara wani abu in ka karantar da waɗanda karanta ko karantar da manya suka koyi rubutu da karatu sai ya zama fansarka sai ka tafi in baka da abin da za a fanshe ka saboda a gwada mana majalisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ilimi aka fara ba da tarbiyya sahabbai idan suna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abu huraira yake cewa muna zaune kaman tsuntsaye ne a kawunanmu ma ya takallamu mai na mutakallimun ba mai magana a cikinmu sai da ake a zauna a natsu a majalisin annabi a koyi karatu kamar ka ce ka sa tarkon tsuntsu maimakon tsuntsun ya sauka akan tarkon sai ya sauka akan ka wace irin natsuwa za ka yi don kan tsuntsun ya gane mai kama shi ne
to tabbas irin wannan natsuwar sahabbai suke a gaban manzon Allah su dauki ilimi wannan addinin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo mana da shi in kai watsi da shi in ka ki sanin sa in ka ki fahimtar sa babu ta inda zaka iya wa manzon Allah biyayya babu inda ba za a ɗebe ka a kai ka ba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace wanda Allah ta'ala yake son shi da alkhairi sai fahimtar da shi addini kuma man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna daga tarbiyyar farko da annabi ya ba masahabbai ta ilimi ce ɗan uwa na ahlus sunna ayi karatu shi taron wa'azi wannan kaman tuwon gidan biki ne zai yi ka jimiyar da zaki amma tuwon da ka cika girma yau da gobe na gidan ku shine na yau da gobe shine littattafan da ake karantawa a masallatai angoku da malaman da suke baje littattafai ake daukan karatu yau da gobe da haka ake tare ilimi daka karka zama baka da malamin addini ko bokon nan sai ka je kai karatun sa kake koyon shi kuma dama ilimi kashi biyu ne akwai ilmul wasa'il akwai ilmul maqasid to ajiye ilimin da duk zaka samu na sana'a kana da wani hakkin da ka same shi domin ta amma ilimi na Allah da zaka yi sallah kai azumi kai zakka kai haji kai ibada wanda za a tambaye ka a alƙiya a cikin kabari a ce man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta qulu fil rajul lazib isa fikum kar kai da ka ce ba kai ilimin addini wannan ita ce gaba ta farko gaba ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tarbiyyar sahabbansa akan yawan ibada in bawa yana da yawan ibada alama ce yana da riko da addini shi malami na addini yayi bamban da malamin sana'a zai yi malamin ka na sana'a ya koya ma amma yayi ya kare yanzu ya dena haka ne amma idan liman ya hau munbari yace ya ku mutane ayi kaza ya ku bayin Allah ku bar kaza ya ku yan uwana ina kiran ku zuwa kaza in yi sako a munbarin tare da shi za a yi zalla sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da ayin jihadi da shi aka ji ayoyin sallah da shi aka yi ayoyin zakka da shi aka yi da yayi magana aikin haji yace ku zo anni mana suka kum da shi aka aikin haji da aka saukar da azumi da shi aka yi da aka zo sallah yace sallu kama ra'aytumuni usalli da shi ake yin sallah da aka ita ibadar nan idan kana yin ta tana ƙara imani al-iman yazidu wa yanqus yazidu bi zati al-amali wa yanqus bi nafsi tana imani na ƙaruwa da ƙaruwan aiki in kana sallar farilla to akwai sallar nafila akwai da daddare kuma akwai qiyamul layl sahabbai suna qiyamul layl Allah ya shaida aka ce kanu qalilan min al-layl ma yaj'una sahabbai suna sallah yadda suka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada tarbiyyar su aka ce suna daga sansannin jikin su sai ya ce sallah manzo Allah yana nafilar dare sahabbai suka koya aka ce wa fa'ifatun min alladhina ma'ak azumin litinin da alhamis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni yayi kama ai karatun alqur'ani duk waɗannan abubuwa da ake yi na ibada idan ka ajiye su imanin ka raguwa yake yi zuciyarka bushewa take yi daka ya bayin Allah halarta irin waɗannan tarurrukan wa'azin karka bari ana yi babu kai in so samu ne a ce kana da buri kai gidan wa'azi irin wannan ba gidan kallo bane ba gidan masha'a bace rauda yanzu aka ce ta sunna aka ce raudatu sunna daka in kai aka inda nan za a tashe mu kowan mu a ce mi ka gabatarwa addinin Allah kai mi kai wa addinin Allah kai mi kai wa addinin Allah aka zo kan wani yace na samar da gidan nan don Allah bai wani abu ba to idan mu kana da burin wannan a zuciyarka yi mu yi kokari mu ga cewa
yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyar sahabbai da ibada kowa sai ya kankame ibada to sai ka tambaye kanka wani rabon sa da yayi nafila da daddare tun bayan ramadana wani rabon sa da tilawar alqur'ani ko zuwa tafsiri tun daga azumi sadaka ta dukiya sadaka ta ciyarwar abinci shayar da ruwa waɗannan ibadodi kada mu bar su kada kowa ya rena kansa in kace ni ba ni da shi akwai wanda kafi in kace kadan ne da ni akwai wanda yafi naka kadan da haka in ana magana zakka akwai sadaka in ana magana aikin haji akwai umra kaje kai ka dawo yanzu kana sallar nafiloli da daddare da ranar kiyamul layl ko raka'a biyu ne to da sahabbai suka samu ilimi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su tarbiyya ta ibada sai suka zamanto bayin Allah masu yawan ibada yana daga cikin koyi da manzon Allah har yau kada mu bawon Allah mai yawan ibada abu na uku annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tarbiyyar sahabbansa akan kyamar miyagun ayyuka ayoyin da duk suka sauka an hana shan giya aka hana suka hanu aka hana zina aka karanta musu suka hanu aka hana caca suka hanu aka hana algus suka hanu aka hana riba suka hanu aka ce a daina zubar da jinin juna suka hanu aka hana zumbe aka hana yafuce aka hana kirce aka hana ingiza mai kan turuwa aka hana shigo shigo ba zurfi aka hana cin mutuncin mutane duk sahabban manzo Allah suka ashe tarbiyyar da annabi ya ba wa sahabbai sai ta gyara mutane su zama mutanen kirki a gari da anguwa da masallaci da gidajen jama'a da gurin taron mutane kowa idan ya kula da tarbiyyar da annabi ya ba wa sahabbai daga alqur'ani da sunnar shi irin rayuwar da suka yi wallahi zai kama sunnar annabi kamkam ya rike ba shi ba laifi ba shi ba afkawa cikin manya-manya laifuffuka da shi da iyalansa ya huta kuma yadda ka hanu haka zaka hana iyalanka amma idan bishiya ta karkace ba ta bada miƙaƙiyar inuwa lam yastaqi madhillu wal uda awaji idan uba yana shan wuri dan zai koyi shan taba idan uba yana wururu a kasuwa dan zai koyi satan kudin sa idan uba yana yawan kirayen bazawarai dan sa zai koyi kiran yan mata saboda in bishiya ta miƙe inuwarta tana miƙewa in bishiya ta karkace inuwarta ba ta miƙewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tarbiyyar sahabbai kam babu wani maganar sako da su ne to wannan ita ce tarbiyya ta uku da annabawa ba wa sahabbai kuma in ba ku sako kuna yawan ibada kuna da ilimin addini ko jihadi kuka ji Allah zai ba ku sa'a in ku kama kasuwanci Allah zai taimake ku in ku kada ga lokaci Allah zai amsa in kuka ce ba masu Allah zai hana ba zai same ku ba amma in mutum ya manta da kansa yana jin waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe wani abin mamaki ƴan nanayen da suke ƙasar nan duka ba su mutum dubu ba amma sun ɓata miliyoyin matasa wayar yaro wannan da ɗanka da wayarka da wayar matarka kawai aje yanzu a karɓi wayarka a karɓi wayar matarka a karɓi wayar ƴarka kawai ya ishe ka tsaya iman nasiha kowa shi yasa kaga yana da abin da ba za a gani ba sai ya daddanna a gani wani ma ba baya so a ga dukiyarsa ko wani asirin sa bane fa a'a ya manta Allah masanin fake ne da bayyane da haka ya ƴan uwana masu daraja ina tuna mana cewa yana daga cikin tarbiyyar da annabi ya ba wa sahabbansa daga alqur'ani da sunnar sa sallallahu ta'ala alaihi wasallam nisantar miyagun ayyuka abu na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tarbiyyar sahabbansa da zaben aboki na gari wanda zai ce to me kawo magana aboki kuma cikin tarbiyya
idan alqur'ani abokinka ne waka ba za ta zama abokiyar ka ba me yawan kula da sallah kawai idan kai bulaguro da shi ba za ka zama mai watsi da sallah ba annabi ibrahim alaihi salam Allah ya bamu misali da shi falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa kullun ja'alna nabiyya suka nuna mata taurari ya kibi suka nuna mar guma kai ya kibi suka nuna mar duk abin da za su nuna mar na sabon Allah ya ki da ya kama Allah ya bar abin da Allah baya so Allah ya ce sai muka yi masa baiwa da ishaqa da yaqub annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya hada shi da manyan mazaje na kwarai da suka ci gaba da shugabancin addini a bayansa to shi tasirin aboki annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace kaman mai saida turare ne da kuma makeri shi mai saida turare ko dai ya shafa ma ka ji kanshi shi mai saida turare in ma ka saya a gunsa ka je ka ci gaba da shafawa a gida baya ne shi mai saida turare in ma bayan ku rabu a dinga jin kanshin a cikin ka amma in ka je kusa da toka kusa da makera ko tarbatsin wuta ya bukula ma riga ko ka ɗebi warin hayaki ko jikinka ya yi gawayi ya yi baki amma ba za ka kubuta ba zama da mutanen kirki yana ƙara imani julusu ma as-salihina sababun min asbab ziyaratul iman mutane suna kasa gane cewa babban mutum tasirin abokin zama yana iya canza masa addini tasirin abokin zama yana sa shi jinkirta sallah tasirin abokin zama yana hana shi kyamar laifi yana ashar kana uzu billahi yana ashar kana uzu billahi wata rakin yayi ba za ka damu ba da ga gidanka ga gidan giya tun ana tambele kana kauce musu tun kana jin warin giya kana toshe hanci har wata ran in ka ga wani ya ga mai tambele ya gudu sai ka ce bai saba bane wato kai ka saba da za ka zauna a gurin wanda suke dara kana hana su kana hana su wata ran sai ka leka ka ce in ka sa nan za ka ci ba wanda fa ya tafi kanti ya mika kudi ya ce a bashi sigari ya fara kodawa aboki ne faji yana zukan kara ko ana zukanta ba a hankali ya koya aboki fa yana iya sa ka dinga zuwa masallaci aboki yana iya kai ka tahfiz ka koyi karatu ka haddace qur'ani aboki na kwarai yana canza ma dabi'a daga mai laifi ka daina ana iya rasa imani ta hanyar abokantaka ana rasa mutunci ta hanyar abokantaka ana koyon mummunan hali ta hanyar abokantaka shi yasa malamai masu hikima suna cewa kadan ka zauna da mara kirki ka bari ya koya maka rashin kirki wani ne ya musguna maka ya bata maka ya ci maka mutunci sai ka ce to zan rama to ya koya maka rashin kirki ya koya maka rashin mutunci kamar mutum ne ya zuki taba ya busa maka sai kai gudu kaje shago kai ma sai ka sawo taba sai ka zuka sai ka busa masa bai koya ma shan taba ba kada ka rama rashin kirki da rashin kirki ka koyi rashin kirki kada ka rama zagi da zagi ka koyi zagi shi tasirin abokin zama yana shiga cikin imaninka da mutuncinka shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk matsayin mace tana karkashin mijinta amma annabi yake fa alaika sai ka dafa goshinta ka ce Allahu min yasarka min kairiha wa kairi ma jabaltu alaiha wa uzbuka min sharriha wa sharri ma jabaltu alaiha tasirin abokin zama iyaye manzo Allah ya dubi iyaye yace idza ja'akum man tardawna dinahu wa kullu qawl fa zawju in wanda yazo neman auren yar ku kuka yadda da addinin sa kuka yadda da halin sa ku auren mashi so ranta ta fita ta fike nan daga nan gida in ka dauki mace ka cilla ta kaman can nesa kauyen mu to ina tabbatar maka bayan shekara 30 ko 50 ba za ta dawo ba da sahulan mutanen wurin da sagigar mutanen wurin da dabi'ar mutanen wurin addini bai hana abu ba amma al'ada sai ta ga ba kai daidai ba ga limaman juma'a nan da bawan Allah nan baban gwararren Juma'a zai sa coat da riga da posting cap ya hau kan mumbari ya huduwa sai ya zama abun magana. Amma a wata kasar kuma da wani zai saka babban riga da ya ciki da hula da alkyabba irin namu ya zo ya hau kan mumbari sai sun yi ta hoto sura kallo. Duk wanda yake yawo kasashen duniya ya san duk inda muka je muna yawo da babban rigar nan zaga ƴan kasashe suna so su yi hoto da mu. To in ne a sutura tana iya tasiri. Yawan maganar da kake ji, kalmomin fadanka akwai tasirin maganar kasarku. Ba sakkoce da irin kalmominsa ba, Kano ba, zazzage, akwai tasirin wannan abokin zaman. To haka yake shiga addini, yake shiga mu'amala, yake shiga imani. Ina yi man nasiha iyaye, wannan wayar hannu abokiyar yayanku ne, ku kula da ita. In dare yayi ku karba ku boye, ku hana su kwana da ita, sai hankalinsu ya cika. Maimakon sai su yi kiyamun laili ba za su kwana suna danne danne. Dan shekanci daga 12 dare ya sama har cewa ake lokacin pre-call ne. Uba yana bacci, uwa tana bacci, yaro yana danne danne. Ci ta kallon batsa. Ka gama tarbiyyar Islamiyya da makaranta, waya ta lalata maka da. Irin nan taka sai ta abokai 5,000. Ga shafuka nan, wurin koyon kitso batsa ake yi, wurin koyon girki batsa ake yi, wurin koyon sana'a batsa ake yi, shafin bazaware batsa ake yi. Duk ana koyarwa yara ƙanana abubuwan da bai kamata su sani ba. Kuma manya ku kula da wayoyinku. Duk uban da kaga yana kwace wayarsa a hannun ɗansa, tsoro yake ɗansa ya ga abin da bai kamata ya gani a hannunsa ba. To in kafar gaba in ta taka, dan mai kafar ba za ta zo ta taka ba. In ba daiwa ce gudu, ai ɗanta ba zai rarrafe ba. Da haka mu kula da wayoyin hannunmu, kar su canja mana tarbiyyarmu ta addini. ‘Yan uwana ɗaliban ilimi, matasanmu ustazai, don Allah ku kula da wayoyin hannunku. Jiya Juma'a ina wani masallaci, ana ta hudu ba, wani yaro yana ta danna waya, yana ta danna waya, yana ta danna waya, wallahi tausayinsa ya kama ni. Har liman ya gama hudubarsa kawai waya sai yake dannawa. Hudubar Juma'a amma ba za mu tsaya mu ji ba. Wannan abokinku na kwarai ne a gare mu. Ba ma ga suna ta dabir da mu. Dan nana yanda baka taba ganin sa ba, ka san shi ba, kawai kai abokantaka da shi a waya, ka kwallafa ranka a shi. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tarbiyyar sahabbai da hada abokantaka da ƴan uwantaka har ta aka hijira zuwa Madina. Na gaba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tarbiyyar sahabbansa da addu'a. Kankan da kai da maida al'amari zuwa ga Allah. Ya halatta mu roƙi duniya, amma kullum a Fatiha aka koya mana ihdinas siratal mustaqim. Mu dinga roƙon Allah ya shirya da mu hanya madaidaiciya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Addu'a ce ta shirya. Ka roƙi Allah in azumi ya zo ka samu kai azumi lafiya kalau, aikin hajji, yawan ibada. Annabi na ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Mu dinga roƙon Allah ya ƙara mana imani, Allah ya bamu sabati akan ayyuka na ƙwarai, Allah ya inganta tarbiyyarmu da rayuwarmu. Iyaye ana karɓan addu'arsu in sun yi wa ‘ya’yansu, sau nawa kai wa ‘ya’yanka addu'a akan shirya? Ga ayoyi nan da annabawan Allah suka yi ‘ya’yansu addu'a, ga irin tarbiyyar da annabi ya yi wa sahabbai na su yi ma ‘ya’yansu addu'a. Annabi yana yi wa jikanunsa addu'a, ya ce wannan addu'a haka kakana Ibrahimu alayhi salam yake wa Isma'il da Ishaq. Sau nawa kai wa ‘ya’yanka addu'a ka shafa musu? In za ka fita kasuwa ka yi addu'a, in za a fita jihadi a yi addu'a, in za ka fita a gidanka ka yi addu'a, in za ka shiga gida ka yi addu'a, in za ka shiga banɗaki ka yi addu'a bayi toilet, in ka fito ka yi addu'a, in za ka shiga masallaci ka yi addu'a. Duk waɗannan addu'o'i da aka gwada mana su a matsayin tarbiyyar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi wa sahabbansa mun ajiye, to ina za mu je? Gari ya waye baka yi? Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewa Allah ya yi rayuwa ta albarka, yace wannan addu'ar tsada ne da ita, kullun ya sallar walaha, ita kadai ka ce Allah ya yi rayuwa ta albarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa Hassan dan Ali dan Abi Talib ya dinga ƴaƴanka, kai da yawan addu'a za a samu tabewa a gare shi daga shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To na kirga abu guda biyar, saura biyar, amma mallam ya ce mun lokaci yayi, kuma ina sha'awar na saurari dan uwana baban gwale saboda yana da hikimar zance da iya isar da wazi, kuma naji dadi na ga an hada mu tare da shi. Insha Allah na tabbata za mu amfana tare da abin da zai yi, amma ina rifewa da yi mana addu'a baki ɗayan mu. O an ƙara mini minti biyu, Allah ya saka da alheri, na ji daɗi ƙwarai. To bari in faɗa abu guda ɗaya daga cikin tarbiyyar da Annabi ya yi wa sahabbansa, shine kyakkyawan hali a cikin mu'amala. Babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan hali. Haƙuri, dattako, mutuntaka, wato shine kyakkyawan ɗabi'a. Annabi ya gaya wa sahabbai, in an zo auna ayyukan mizani a aikin gaɓoɓi, babu wanda ya fi nauyaya mizani irin kyakkyawan hali. Shi kyakkyawan hali yana datar da kai samun zuriya mai albarka, yana datar da kai samun abokai na ƙwarai. Imamu Shafi yana cewa ba abin da ya fi wahala a duniya irin aboki na ƙwarai. Za ka iya samun abokin kasuwanci, abokin bulaguro, abokin mu'amala, amma aboki na ƙwarai? Mai faɗa ma gaskiya tsakani da Allah, wanda yake son ka saboda Allah, wanda in ya ji alheri ya ma addu'a, wanda in ya ji mummuna abu ya hana ka ya maka addu'a, ya nema maka tsarin Allah. To da manzo Allah ya yi bi hajji, Annabi ce duk wanda yake shiga hidimar dan uwansa, Allah zai shiga hidimarsa. Annabi ya gwada mana zama tsakanin makwabci da makwabci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana alaka kada mu cuta. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce, in ka ciyar da mutum da abinci a wannan duniyar, Allah zai ciyar da kai da abubuwa masu daɗi na alfarma a gidan aljanna. Haka shayarwa, haka tufatarwa. Me yasa? Dan a taimaki juna. Annabi ya gwada mana jin kai da tausayi har a cikin ciniki saye da sayarwa. Karkatar da mutum yana saye da rake, rake fa kafi karfin dami, amma in yace ma naira 200 sai ka ce uku naira 500. Wani rashin tausayi ne wannan. Ita al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam gina ta ake a karfafa ta. In ka dauna naira 600 sai ka bashi naira 1000, ya sai ka ce bawan Allah ya ƙara jari a ci da iyali, Allah ya bada ladan ɗauriya. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi abinci su raba wa junansu. Annabi yana yi wa mata wa'azi ya ce, karku da la tahqirna min al-ma'ruf shay'a, karku daina kyautatawa. Ko da za ka dafa akuya, ka ɗauki firsani shatin ɗan roman ƙofato irin ƙafar nan da ake dafawa, ka miƙa wa mutum kar ka hana shi. To wannan ɗabi'ar ko tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbai na kyakkyawan hali a tsakaninsu, wala ya gina ƴan uwantakar addini. Har Annabi ya ce, mu musulmi da musulmi kal jasadul wahid, idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bi sahl wal huma. Kamar ya karkare in tana cewa, sai a ce ya jikinka ya sai ka baka zazzabi. To ƴan uwana, kunga irin tarbiyyar da Annabi ya ba wa sahabbai, mu kama mu rike har yau muna kan wannan tsarin tarbiyyar. Da ikon Allah za mu samu rayuwa mai daɗi, za mu ƙaunaci manzon Allah ƙauna ta gaskiya, za mu zamanto mutanen manzon Allah mutane masu mutunci, masu karimci, masu addu'a a nitse, masu ibada a nitse, masu biyayya a tsakanin junanmu, masu girmama juna. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladansa. Abinda mun yi kuskure ko tuntuɓa, har ci Allah ya gafarta mana. Ina roƙon Allah ya yi wa rayuwarmu albarka, ya bamu dacewa a duniya da lahira, ya sanya albarka a cikin wannan haɗuwa tamu. Fa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.